العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon sa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta asabat da muke haduwa a wannan majalisi mai albarka ci gaba da darasinmu da muke yi a wannan littafi na al-wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz na Abdul Azim ibn Badawi na roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alkhair insha Allah za mu ci gaba cikin kitabun nikah inda muka tsaya muna roƙon Allah ya mana muwafaqa zuwa ga faɗan abin da yake shine daidai mun tsaya gabar da Imam Nafi' yayi fassara daga Abdullahi dan Umar yace an Nafi'in annabi na Umar radiyallahu anhuma kana yaqulu fil ila'i alladhi samma Allahu ta'ala la yahillu li ahadin ba'da al-ajali إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل تكون حديث عند إمام البخاري يرويته إمام نافع يرويته دقى عبد الله دن عمر الله يكارى مصير دا ينا فتا دن جندا إلائي واند الله سبحانه وتعالى أمتا أتكين القرآن yana cewa la yahillu li ahadin ba'da al-ajali baya halatta ga wani bayan ajalin wata hudun nan ya tuke illa an yumsika bil ma'ruf sai dai zabi guda biyu ko dai ya rike matar da kyautatawa ma'ana kenan ya koma zuwa ga takin ta shine abin da ake nufi komawa da kyautatawa wato kenan ba wai yace ya maida ta ba ai dama ba sakin ta yi ba to amma abin da ake nufi sai ya koma zuwa ga kusatar tan nan da ya kaurace mata ma dama dai wannan wata hudun ya cika iya kurewar ila'i kenan aw ya azima bit talaqi ko kuma ya kudirin saki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan to nan wajen wato da yace aw ya azima bit talaqi fa imsakun bi ma'rufin kene fassara aw tasrihun bi ihsan tasrihun bi ihsan na shine saki dole ne ayi dayan biyu in bai koma ci gaba da mu'amala aure da ita ba yana kusatar ta ba to dole ne kuma ya sake ta nan kuma tilasta shi ne ake yi wato tilasta shi kamar yadda Salamatu ibn Dinar ya inganta daga gare shi ya rawaito manya daga cikin tabi'ai yace ya riski sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato adraktu bid'atan ashara min as-sahabati annahum yuqifuna al-muliya wato ya riski mutum 10 daga cikin sahabbai kullun idan aka kawo hukunci wajen su wanda ya ila'i turke shi suke wato sai su turke shi su ce dole ne ya zabi daya ba zai bar wajen ba sai daya in ma dai ya zamanto ya maida ta kuma alƙawarin ci gaba da kusatar ta wanda kuma za a tambaya in bai yi ba to za a dawo da shi wajen hukunci ko kuma in har ya san cewa ba zai koma gare ta ba to dole za a tursasa shi a lokacin a ce ya sake ta zabi ne ɗayan biyu dole ne zai amma ba za a bar shi a bashi dama ya ci gaba da wanzuwa a kayan wannan ila'in da yayi ba to wannan kenan gaba na gaba wani abu wanda shi ma a zamanin jahiliya duka waɗannan ababe ne wanda ake yin su dama a zamanin jahiliya musulunci da yazo sai bai bar su a yadda suke ba sai aka yi musu kanikanci aka musu kuskurima yadda wannan al'adar an ɗauke mugun abin da yake cikinta kana kuma sai aka samar da mafita ga mutane ila idza zahari duka, ana daukan sa a matsayin saki ne a zamanin jahiliya. To bayan da ake magana akan ila'i, yanzu kuma wanda yake biye da shi shine zahari, wadanda a cikin musulunci kuma ba saki bane, sai Allah ta'ala ya bada mafita a kayan su. Na'am, mala yace wa man qala li zawjatihi anti alayya ka zahar ummi fa hiya muzahirun. Sa'id ibn Jubair shi ma daga cikin tabi'ai yake bada bayani cewa kanal ila'u wadh-dhiharu min talaqil jahiliyya, cewa ila'i da ziharin a zamanin jahiliya a matsayin saki ake daukan sa. Fa waqata Allahu al-ila'a arba'ata ashhurin, sai Allah ya yanke ila'i ya tsaya iya wata hudu ne, sannan shi kuma ziharin sai aka sanya masa kafara kamar yadda zamu ji bayani. Wato da a zamanin jahiliya in mutum ya matarsa ila'i zai iya cewa ta ya kaurace mata har abada, shikenan. To wannan a matsayin saki su suke daukan sa, mun gane ko? A matsayin saki suke daukan sa, ba ya batta ta tafi bane, kuma sannan ba zai kusa tattaba har abada. Sannan ziharin shi ma a matsayin haka ake daukan sa, in mutum ya matarsa ziharin to tamkar haka ta kasance. A zamanin jahiliya haka suke yi, in har ya ce ya mata zihari wanda yake mu'abbad har abada, domin za mu ji bayani ziharin ya kasu kashi biyu. Wato ila'i nake so in ce, ila'i kamar yadda muka ji bayani a baya ya kasu kashi biyu ko? To haka nan shi kansa ziharin shi ma ya kasu kashi biyu. To nan ma ne ya ce wa man qala li zawjatihi anti alayya ka zahari ummi fa huwa muzahirun, duk wanda ya ce wa matarsa anti alayya ka zahari ummi, wannan shi ne lafazin da suke fada. Wato sai ya ce ke a gare ni tamkar bayan gyatu mata, haka ne lafazin da suke fada. Fassararsa kenan, ba za ka samu wata fassara ba in ba haka ba. Anti alayya ka zahari ummi, to me yasa suka yi amfani da wannan ibara ta az-zahar? Sai suka ɗauka kamar dabba. Dabba idan mutum zai hau kan dabba bayan ta yake hawa ko? To sai ake yin kinaya ce, sau da yawa wasu malamai suke cewa kinaya ce anil jima'a, wasu kuma suka ce a'a, lafazin yadda aka ambace shi kawai haka yake, tashbihi ne, kamanceceniya ne, kamantawa ne. To duk wanda ya gaya wa matarsa haka anti alayya ka zahari ummi, ke gare ni tamkar bayan gyatu mata ne, to fa huwa muzahirun, wannan yayi zihari. Wa taharimu alayhi zawjatuhu, don haka matarsa ta haramta a gare shi a lokacin da ya faɗi haka har sai wani abu ya faru kamar yadda musulunci ya ambata. Kamar yadda na ambata mana da a zamanin jahiliya in mutum ya haka to ta haramta kenan, ta haramta a gare shi kuma har abada, matukar da ya yi taƙayidi ba. Amma idan har ziharin da ya sanya masa taƙayidi, to a iya wannan taƙayidin ne suke haramta ma kansu matan nasu. Amma idan ya zamanto zihari ne aka yi shi a mutlak, ko zihari wanda dama sarahatan an ce mu'abbad ne, to shi kenan ta haramta a gare shi. Fala ya da'uha, ba zai take ta ba. Wala yastami'u minha bi shay'in, wala yastamti'u minha bi shay'in, ba wani jin daɗi kuma da zai da ita, ba runguma, ba ƙubla, babu wasu abubuwa wanda mutum yake yi da matarsa domin ɗebe kewa da nishaɗi. Hatta yukaffira bima sammahu Allahu fi kitabihi, to a musulunci sai aka sanya masa kaffara. Yanzu ba yadda yake a zamanin jahiliya haka nan a bashi, a'a, to yanzu musulunci sai ya sanya masa kaffara. Amma haramcin yana nan, ma dama mutum ya yi zihari ga matarsa to sa'in nan fa ta zama haramun, da zai kusace ta a wannan lokaci ya aikata mai, ya aikata haramun har sai lokacin da ya yi mai, sai lokacin da ya kaffara wanda musulunci ya ambata. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata cikin suratul mujadala, wallazina yuzahiruna min nisa'ihim ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة min qabli an yatamassa dhalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'amaluna khabir faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina dhalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wa lil kafirin 'adhabun alim. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wannan al'amari, kaga musulunci shi yake sama wa mutane mafita. Can akan batun ila'i me ya faru? Ai sai aka sanya warwarewa, aka dauke shi ila'i a matsayin me? Ila'i? Sai aka dauki ila'i a matsayin me? A matsayin rantsuwa, ko ba haka bane? Ila'i sai aka dauke shi a matsayin me? A matsayin rantsuwa. Aka biye da cewa qad ja'ala Allahu lakum tahillata aymanikum, ila'i nake magana. Sai Allah ta'ala ya sanya shi a matsayin rantsuwa, ba shi ne darasin da muka yi da wanda ya wuce ba, ko har an manta ne ba a bita? Yawwa. Ba mudda na ila'in ake ma magana ba, hukuncin da aka tsorawa shi wanda ya yi ila'i. Can kan ai mudda ne, idan mutum misali ya yi ila'i a matarsa a yanzu, kuma sai ya yi nufin cewa zai warware ila'in nasa, akwai mani'i akan haka sai ya jira har sai wata hudu? Ba sai ya jira sai wata hudu ba. Ai abin da ke tambayan ku, hukuncin ila'in me aka tsorawa mutum a matsayin hukuncin kafara abin nan rantsuwa ne? Shi ne mutum zai yi kafarati yaminin kamar yadda ta zo ta a cikin suratul Baqara, ko ba haka bayanin yake ba? To nan kuma sai aka sanya wa mutum shi ma wanda ya zihari, shi kuma sai aka sanya masa hukuncin shi kuma da yake kansa, shi ne waɗannan ayoyi na cikin suratul Mujadala suka ambata. Wallazina yuzahiruna min nisa'ihim, waɗannan da suka yi zihari ga matansu, thumma ya'uduna lima qalu, sannan sai suka koma ga abin da suka faɗa. To me yake nufi da ya'uduna lima qalu? Malamai sun bada fassara kala-kala akan wannan ya'uduna lima qalu, me yake nufi al'audatu dinnan? Abu Hanifa shi abin da ya fassara al'auda sai ya ce ya'udu ila dhihari ba'da taharimihi, wato bayan an haramta dhihari, an hana. Ai hukuncin dhihari haramun ne, kar a yi shi, saboda Allah ta'ala ya ambaci cewa ya kira shi a matsayin munkaran min alqawli wa zura, ko? To kaga tun da an ce munkaran min alqawli wa zura, sai malamai suka ce haramun ne mutum ya zihari a matarsa. Amma in ya ziharin to hukuncin yana nan a kansa, kuma sai ya yi waɗannan abubuwa. To naka shi Abu Hanifa sai ya ce abinda ake nufi thumma ya'uduna lima qalu, sannan sai suka koma zuwa ga irin hukuncin abinda suke kansa lokacin jahiliya. Mun fahimta? Ya ɗauke shi tamkat haramci kenan na har abada. To shi Abu Hanifa sai ya ambaci, amma wannan shi ne adhaful aqwal. Imam Malik ibn Anas abin da ya fi ƙarfafa a wajensa, kamar yadda Ibn Rushd al-Hafidh ya ambata cikin abin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, cewa daga cikin abubuwan da aka rawaito daga Imam Malik wanda ya fi ƙarfi shi ne yana nufi thumma ya'uduna al-azamu, al-azamu ila al-wata'i, ko al-azamu bil-wata'i, mutum ya ƙudurta niyya cewa yanzu kuma zai take ta, ai da ya haramta ta a kansa, yanzu kuma sai ya ƙudurta. To ƙudurta wannan da ya yi kafin ma ya kai zuwa ga, shi ne sai aka ambaci waɗannan hukunci, sai ya fassara abin da ake nufi da ya'udun, wannan shi ne fassararsa. Imam Shafi'i rahimahullah shi kuma ya ce thumma ya'uduna, sai ya fassara shi a matsayin imsaki, ai thumma yumsikuna hunna, suka ci gaba da riƙe matan bayan sun samu majalin da za su iya rabuwa da su, su sake su. Yanzu mutum idan ya yi zihari a matarsa, bayan ya mata zihari kuma sai ya sake ta, ba hukunci a kansa. Mun gane? Saboda bai al'audatu ba. to dan ka imamu shafi sai ce ci gaba da rike ta ta dinga zama alhali ya mata zihari to wannan kenan yayi amai ya lashe mun fahimta kenan ya koma zuwa ga daukan ta yanzu a matsayin matarsa to sai ce kawai mujarradul imsak ba'd alqudrati ala talaq to wannan shine abin da ake nufi al'auda din anan thumma ya'uduna lima kalu imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu shi kuma sai fassara ai an ya'uda ila aljima' kaga shi nasa yayi kama da nawa da na imam malik ibn anas duda akwai bambanci na imam malik ibn anas ya kulla shi akan azaman ne kudirtawa ma da niyyar to tunda mutun yayi niyyar yin abu karka kuskura ka koma fa sai kai wannan hukunci to sai ya ce togewa kun san yana da saddu zari'a cikin usulul fiqhin sa to imam ahmad kuma sai ya ce lokacin da mutun yayi zihara a matarsa kuma sai ya je shi ya take ta to anan tamkar sai a ce kenan wanda yayi rantsuwa akan abu sai ya hinfi ai kaga hukunci ya wajaba yanzu a kansa to don haka shi sai ya ambaci wannan duka dai waɗannan suna bada fahimta ne me ake nufi da thumma ya'uduna khilafan li ahli adh-dhahir kaman daud shi abin da ya tafi wanda babban champion din mazhabin sa ibn hazab al-andalusi cikin muhalla shi ambatawa yayi so abin da suke nufi da thumma ya'uduna shine takrar al-audatu anan sun suka fassara shi a matsayin takrar wato lokacin da mutun ya zihari na farko suka ce hukunci bai hau kansa ba in ya sake nanata maganar shine al-audatu su a wajen su amma wannan fassara ce wanda malamai sun raddi akan ta ba ita ce abin dogaro ba alai halin lokacin da mutun in ma dai ya rike ta da niyyan kuma zai ci gaba da mu'amala da ita in ma ya ci gaba da zama da ita ko kuma ya koma zuwa gare ta ya take ta ko kuma ya kudurta a cikin zuciyarsa cewa yana so ya take ta to yanzu ta haramta fa a gare shi har sai yayi wancan hukunci da za mu ji a gaba kuma bai halatta a gare shi ya ci gaba da rike ta har abada ba yace ai yayi zihari dan haka shi ba zai kafara ba zai zauna da ita wannan ma haramun ne dan haka kenan ashe lokacin da yayi matarsa zihari to in dai ba sakinta yayi ba kuma tana nan a karkashin igiyarsa to wannan kafara tana na fi zimmatihi mun fahimci matsalar ko kafara na nan fi zimmatihi dan ya ci gaba da rike ta ba sakinta yayi ba to shine Allah subhanahu wataala yace thumma ya'uduna lima qalu sannan sai suka koma baya kan abin da da suka faɗa na haramtawan yanzu kuma ta halatta gare su za su ci gaba da mu'amala da ita to anan din dai bai halatta su kusace ta ba har sai sun yi wannan shine fatahrir raqabatin min qabl an yatamassa sai su yantar da wuya ku yanga kenan ko bawa wuya su yantar da wuya min qabl an yatamassa gabanin su shafe ta wato baya halatta su yi kowane irin jin daɗi da su imma istimta'i ne ko kuma jima'i duka haramun ne har sai lokacin da mutum ya yi wannan kafara abu na farko shi ne ƴantar da kuyanga cikin wannan aya an kawo shi wato da siga mutlaka to kaman abinda imamu shafi'i ya farajjahawa wanda wasu da dama daga cikin malamai na usul sun tafi a kayan wannan shine cewa sai raqaba mu'mina mun gane ko sai zamanto kaga nan an yi italakin sa zai iya kasancewa kowace ko da kafira to amma shi sai ya ce a'a sai raqabatin mu'mina wato kenan sai zamanto min babi taqyidil mutlaq bil muqayyad kenan kaman nan an yi italaki can kuma dangane da kafara abin nan na kisan kai sai aka ce abin nan raqabatin mu'mina ko fatahrir raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi to kaga can wajen an yi taqyidin sa to nan kuma sai aka yi italakin sa to sai ya dauke shi akan wannan ka'ida na usul wato taqyidul mutlaqi bil muqayyad. Me yasa ka aka yi? Saboda sun sami abin da ake ce shi ittihadul mujib, duk da dai mas'ala ce khilafiyya bainal ulama. Idan an mujibin daya ne, to amma kuma dalilin ya bambanta, to anan ne muhallun naza a tsakanin usuliyyun. Amma shi Imam Shafi'i abin da ya rajja hake ne, kuma an samu da dama daga cikin malamai sun tafi akan wannan batu, cewa sai wacce take mu'mina. To fatahrira raqabatin mu'minatin a fatahrira raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tu'azuna bih. Wannan shine abin da ake muku wa'azi da shi dangane da warwarewa al'amarin zihari. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah ta'ala mai bada labari ne na kididdiga game da abin da kuke aikatawa. Faman lam yajid, Allah ta'ala ya ce wanda bai samu ba. Faman lam yajid maza raqaba, to sai aka ce fasiyamu shahrayni mutatabi'aini, sai ya azamci watanni guda biyu a jajjere. Watanni guda biyu a jajjere, kullum in aka ce maka akan kafara a azamci wata biyu a jere. Imma dai ya zamanto in ka ɗauki ka yi ta'ayinin watanni ne, to daga ganin wata ake farawa. Ran da aka ce ɗaya ga wata an ambaci, an ga wata ɗaya ga wata, to sai ka fara har zuwa watan da yake biye da shi, ko da sun yi 29 ka yi da kafararka. Amma idan ka ayyana kwanaki ne, ko kuma ka da tsaye shi ba daga farkon wata ba, ba kai ta'ayinin wata ba, ka da tsaye shi ne, to wannan kuma sai ka yi kwana nawa? Sai ka yi kwana 60. To don haka idan mutum bai samu kuyangar da zai yantar ba, kamar misali yanzu mu aka ce ka nemi kuyanga, ai kaga aiki ya samu mutum ko? To sai mutum ya yi azumi wata biyu saboda bai samu wancan ba. Aka ce faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'aini min qabli an yatamassa, sai aka ce faman lam yastati', wanda kuma bai zai iya yin azumi biyun ba, wata biyun a jera ba. Wala Allah, saboda wani dalili ko tsufa ko jinya ko dai wani dalili wanda shari'a take ta'amshe shi, ta yadda da shi, zai iya zamantowa cikas wajen yin azumi biyun nasa a jere. To wanda baya iyawa, sai aka ce fa'id'amu 60 miskina, wannan shine mafi sauki a ciki ko? Sai a ce sai ci da miskini mutum 60. Zalika litu'minu billahi wa rasulihi, an sanya muku wannan hukunci ne domin ku yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzansa, wajen warware muku matsaloli na rayuwa da yadda kuma shari'a ta zo muku da rangwame cikin al'amura masu tsanani. Wa tilka hududullah, wannan abin da aka faɗa na doka fa iyaka ce ta Allah. Allah ce iyakarsa ce, to baya so ka tsallaka, ba a son tsallaka iyakar Allah. Allah yana kishin wato iyakarsa. Li kulli malikin hima wa inna hima Allahi maharimuhu, kowane mai iko, duk wanda yake da wata mallaka, to ai kana da kan iyakarka. Mai gona ya san kan iyakar gonarsa, mai fegi ma ya san iyakar feginsa, mai shago ya san kan iyakar shagonsa. Daga an taka zai ce kunyarka ta shiga mun gona, ko ba haka ba? Kowa ya san iyakarsa. To Ubangiji shi ma yana da iyaka da ya sanya wa bayinsa. Shi kuma iyakarsa shi ne, in ya ce kaza haramun ne, to karka yadda ka tsallaka. Iyakarsa kenan, in ka tsallaka to zai maka hukunci, ka yi trespassing. To don haka Allah ya ce wa tilka hududullah, waɗannan iyakoki ne na Allah da ya gindaya. Kenan a baya can aya farko da ta biyu ta nuna mana cewa munkaram minal qawli wa zura, abin kyama ne a shari'a kuma ƙarya mutum ya faɗa, ƙarya haramun ce. Kuma an ce abin kyama ne abin da ya faɗa, me yasa zai kamanta matarsa da gyatumarsa? To don haka ya yi aiki na haramci. Kaga nan iyaka ta farko kenan, kada mutum ya yi haka, ashe yin zihari ɗin kansa haramun ne. Sannan abu na biyu da aka ambata, idan har mutum ya yi zihari a matarsa, to fa yanzu ta zama haramun a gare shi, ya kusace ta har sai lokacin da ya yi wannan mai sai yayi wannan kafara kuma kafaran tana nan a zimmarsa lalle yayi ta to kaga wannan iyaka ce ta Allah in ya kusace ta alhali bai yi waɗannan daga cikin ababe guda uku da aka ambata ba to lalle ya sake yin aiki na haramci kuma duk balle a ce watsi da ita ci gaba da mu'amala da matarsa ba tare da yin kafara ba to alal hakika wannan ya saba ma Allah a matakai mabambanta to iyakoki ne na Allah kada a ketara walil kafirin azabun alim kafirai fa suna da azaba mai radadi haka nan ussat wanda suka ki tuba suka ki su kiyaye dokokin Allah alhali suna sane suka yi ganganci to lalle suna da azaba mai radadi a wajen Allah ma dama wato ba su tuba ba Allah ka shirya da mu to wannan mas'ala ta zihari idan mutum misali yanzu ya ka nan asali abin da aka ambata an ce gyatuma ne akwai malaman da suka tafi suka ce sai in mutum hakan ya fada kawai akwai wanda suka ce wannan lafazin shi kadai ne lafazin zihari zaharuki ka zahari ummi in ya faɗi wani abu ba wannan ba to ba zihari ba ne to ala yi halin da dama daga cikin malamai musamman alfuqaha wal arba'a din nan su sun tafi akan cewa kamaccece ne ya da mutum zai da matarsa da gyatumarsa ko da ba zahari ya ambata ba ya siffanta wani ɓangare daga jikinta ya siffanta shi ko ya kamanta shi ya ce ɓangarenta kaza shi a wajensa tamkar ɓangaren gyatumarsa ne ai kaga harancin ya shiga ko ba haka ba mutum zai ji daɗi da matarsa ne da gyatumarsa haramun ne harimat alaikum ummahatuku to kaga idan yace kaza ya ambaci wani sashe na jikinta yace tam a wajensa shi tamkar na gyatumarsa ne kaga yanzu ya dora haramci makansa ba Allah kuma ya dora masa ba to dan kar abin ya tafi a haka kuma gashi ba saki yake nufi ya sake ta ba zihari ba ya zaman towa saki dan kafa mujarradin lafazin zihari ba saki bane sai in mutun ya fadi sakin akwai malaman da suka ambata cewa in yayi niyyar saki da zihari amma abin da yake tabbataccen magana shine lafazin zihari daban lafazin talaki daban amma in mutun yayi zihari kuma ya saki matarsa to shikenan hukunci ya sarai a kansa to idan kuma daga baya sai ya nufin zai saki aurenta fa ya halatta ya aure ta amma kuma zai kusace ta bai halatta ya kusace ta ba sai yayi wannan ziharin yana nan azimmarsa mun gane ko ana bin sa bashi saki ba zai warware shi ba balle ya wayo yace to ya sake ta ya maida ta dan ba zai iya yantar da kuyanga ko azumin wata biyu ko shi marwaci ne ba zai ci da muski ne ba a yana nan azimmarsa to haka nan malamai suka ambata kuma ya sauran waɗanda suke muharramat misali kaman ya ko ƴar uwa ta ciki waɗanda muka ambata a bayan nan to su ma abinda ya tabbata dai wajen malamai fatawar da suka bayar idan har mutum ya kamanceceniya da su shikenan ai kiyasi suka dora waɗanda suka bangare gefe su wanda ba su yarda da kiyasi ba ahlul zahir su ne su ba su amince da kiyasi ba sai suka inkari amma sauran malamai jumhurul ulama su sun tafi akan cewa idan har mutum yayi kamanceceniya da wata muharramar sama to shikenan wannan hukuncin a matsayin zihari yake to ga dalilin da ya kawo wannan asali an Khuwailata binti Malik ibn Sa'lam ko a ce Khuwaila a kawo shi da tasgiri ko kuma a ce Khawla daga Khawlatu ko Khuwailatu binti Malik ibn Sa'lam Allah ya kara mata da qalat ita ce tace ظهر مني زوجي أوس بن الصامت مجيناني أنا تدشي أوس بن الصامت سيمين زهاري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه سيندي وجم من زون الله صلى الله عليه وسلم نكوكا مسا أيسو زهاري أوجنسو nace a zamanin jahiliya a matsayin me yake a matsayin saki ne kuma har abada ne ba zai kusace ta ba ta haramta gare shi har abada nau'in saki ne amma ba rabuwa ake ba ana nan amma kuma ta haramta a gare shi har abada babu yadda za a yi kuma ta dawo ta zama matarsa to lokacin da mijinta Aws ibn Samit ya mata zihari sai ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana koka masa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujadiluni fihi annabi kuma sai yana jayayya da ni akai ma'ana sai yana mun mujadala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha yadda aka saba din nan haka kawai aka sani shi ba yana yin hukunci shi dan karan kansa bane ba shine yake yin hukunci ya ambata ya ce gashi ba a sai in Allah ta'ala ya aiko masa ta siga na wahayi ko kuma in an kimsa masa a zuciyarsa an masa ilhami kana kuma sai ya fadi hukunci la yantiqu anil hawa duk wani abin da ya safi shari'a annabi baya fadan abin da ransa ke so a mas'ala ta rayuwa haka annabi yakan fadi abin da ya sha'awa ku kawo min kaza kar ku yi kaza ku yi kaza a wannan ne yanayin zamantakewa na rayuwa amma duk abin da ya shafi abin nan shari'a kuma shari'a ita ta kusa kowane majali ciki rayuwar ta shiga a kowane al'amura to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya fadan san ransa da haka sai ya mata shi da abin take nufi yujadilu ne fihi wa yaqulu kuma har ma annabi yana cewa ittaqillaha fa innahu min ammik kiji tsoron Allah kar ki ce zaki tsananta masa dan babban ki ne fa dama wato an musu hadin gida kenan ko fa ma baraitu hatta nazala alquran tace ban gushe ba har sai da alqurani ya sauka domin ko kama ubangiji ta'ala ta yi tace allahumma inni ashku ilaik ya allah ni ina koka maka ya allah har sai da wannan aya ta sauka hatta nazala alquran wa sayyid alqurani allah ya aika malaika jibril qasami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u tahawurakuma hakika allah ya ji maganar wannan da take musayar magana da kai fi zawjiha game da lamarin mijinta da ya mata zihar wa tashtaki ila allah har ma ta koka ma ubangiji wallahu yasma'u tahawurakuma kuma Allah yana jin mai da maganar da kuka yi tsakaninka da ita Allah ya ji kaga Allah raufur rahim ko Allah yana ba mu al'umma mafita bayin sa Allah min fawqi sab'i samawat ya ji kukan wannan mata da'ifa kaga kenan ashe duk wani yanayi da ka shiga kuka mu ubangijinka Allah yana ji yanzu ba za a saukar maka Qur'ani ba amma ubangiji zai baka faraji zai baka mafita a cikin al'amuranka ko kama ubangiji duk abin da kake fama da shi duk wani abu wanda ka sa a gaba da duk wani abu wanda ya sa ka a gaba gaya ma ubangijinka to insha Allah ubangiji zai ji ka to aka an ambaci wannan shine tace ilal fardi har zuwa ga abin da Allah ya farlanta shine waɗannan ayoyi da muka ji a baya ayata 3 da ta hudu wallabina yuzahiruna min nisa'im kaga ya ambaci abin da yake na wanda Allah ya farlanta mu duk wanda ya zihari aka warware al'amarin fa qala to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata yu'tik raqaba ya yantar da wuya bana ya yantar da baiwa ko kuyanga qalat sai ita qaula tace la yajidu bashi da kuyanga bashi da wani bawan da zai yantar ya manzon Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yasumu shahrayn mutatabi'ain to yaje shi yayi azumin wata biyu a jere qala sai qaula tace ya rasulullah ya manzon Allah innahu shaykhun kabirun ma bihi min siyam tsofo ne ya manzon Allah ka san tsofo ne ba zai iya jera wannan azumi na wata biyu ba jikinsa yayi rauni qala to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan abin nan na uku ko mataki na uku falyut'im 60 miskina to ya ciyar da miskine guda 60 qalat nan ma khawla sai ta kada baki tace ma indahu min shay'in yatasaddaqu bihi, ya manzon Allah bashi da komai da zai iya yin sadaka da shi, talaka ne ba abin da muka akamal ba abin da ya mallaka. To ya za a yi, an je gun annabi kuma za a rasa mafita? Haka ba ta taba kasancewa ba. In an je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yana ba da mafita bi iznihi ta'ala. Qalat, don haka Khawlatu tace tana nan wajen annabi a gidan annabi, fa utiya sa'ata idhin bi araqin fihi tamrun, a wannan lokacin sai aka zo wato da wata salka ko buhu, bi araqin buhu ne wanda yake da wani adadin ma'auni. Asalin abinda malamai suka ambata shine sa'i 15 shine araq. Fihi tamrun, a ciki akwai dibino. Qultu, sai nace ya Rasulullah, ya manzon Allah, fa inni u'inuhu bi araqin akhar, kenan nan za a iya samun akwai wani mahzufi da tabbata yi bayanin sa ba. Kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bata wannan, ya ce akai masa yayi sadaka da shi. To ita kuma sai ta ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, fa inni u'inuhu bi araqin akhar, ya manzon Allah, zan taimaka masa da wani buhun ba daban. Ita ma za ta kokarta ta taimaka masa don a bada sadaka a mutum 60. Kala, sai annabi ya ce qad ahsanti, kin ku kyautata. Idhhabi fa at'imi biha anhu 60 miskina, kije ki ci da miskinai 60 da su a madadinsa, wato ki a madadinsa. Idhhabi fa at'imi biha anhu, kije ki ciyar da waɗannan dabinan a madadinsa 60 miskinan, miskinai dai 60. Warji'i ila ibni ammiki, sai ki koma wajen wa dan babbanki. Kala, yace wal araqu 60 sa'a, abinda ake nufi da araq sa'i 60, amma abinda ya tabbata shine sa'i 15. To kaga cikin wannan abinda ya faru na Khawla bintu Sa'laba, bayan wannan, a dalilin wannan waƙi'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa Larabawa da sauran al'ummar duniya mafita akan irin wannan abin da zai iya wakana, wanda da Larabawa su sun ɗauke shi a matsayin saki ne. Kaga an bada mafita a ciki. Sannan abu na biyu kuma yana nuna cewa ashe a wajen yin kafara, in har baka mallaki abin da zaka kafara da shi ba, kafara in ma ta itiki ne ko kafara ta ciyarwa, in har baka sami abin da za ka yi da shi ba, wani zai iya taimaka maka. Ya halatta wani ya taimaka maka da abin da za ka yi. Alabashi idan an rasa wannan ne, in har akwai option da aka bayar kuma na azumi, nan kuma kai ne za ka yi kayanka. Amma idan na ciyarwa ne, wani zai iya taimaka maka. Mun fahimta ko? Shi yasa nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taimaka, ya bayar, kuma har ma ita ma Khawla ta bada gudunmawa aka yi. Don haka wannan ya zamanto ya halatta kenan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ma qad ahsanti. Kuma sannan wannan yana nuna cewa ya tabbatar da cewa a da su sun dauke zihari a matsayin me, a matsayin saki. Shi yasa annabi ya ce warji'i, ma'ana sai ki koma a matsayin zamantakewan aure da dan babbanki, ma'ana mijin naki kenan. Wa an Urwata bin Zubair, to wannan an faɗi sababi na saukar ita wannan aya da kuma yadda hukuncin yake. Wannan an yi zihari kenan mu'abbad, na har abada. To na ambata mana kashi biyu ne. Akwai kuma zihari wanda yake muwaqqat, ake yanka masa lokaci. Shi din ma irin wannan, in an yi hukuncin ziharin yana kan mutum, shi ma yana kan mutum. Za mu ji cikin wannan hadithi, wato hadithin da ke gaba da wannan ne, afwan. An Urwata bin Zubair qala, qalat Aishatu, wannan duka shi wannan yana damfara da ƙarin bayani ne akan waƙiyar da ta faru tsakanin Khawla. Daga Urwa an Zubair qala, yake cewa qalat Aishatu, ummul mu'minin Aisha ta ce tabarakallazi wasi'a sam'uhu kulla shay'in tsarki albarkoki sun tabbata ga Allah wannan wanda jinsa ya ga mai komai. Ai Allah ya siffanta kansa da as-sami'u ne ko Allah mai ji ne, jin Ubangiji ba irin ji ne na makhluƙai ba. To amma duk abin da yake faruwa Allah na ji, ya jin Allah yake ba mu sani ba, amma Allah ya nasabta ma kansa babu abin da yake kubuta daga jinsa. To ummul mu'minina Aisha tace albarka ta tabbata ga wannan wanda jinsa ya ga mai dukkan komai. Inni la asma'u kalama khawlata binti Tha'laba, ni ina jin muryar Khawla bintu Tha'laba, ina jin abin da take faɗa in dan fisgi wani abu. Wa yakhfa alayya ba'dahu, wani daga cikin abin da take faɗa kuma yana koyuwa mini, bana jin me take faɗa. Ni dai ina ji tana magana da manzon Allah, ina dan fisga na dan ji murya, wani lokaci in fahimci abin da ta faɗa, wani lokaci ban ji ba. Wa hiya tashtaki zawjaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin tana kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin mijinta. Wa hiya taqulu, tana cewa ya rasulullah, tana cewa ya manzon Allah, akala shababi, wannan mijin nawa ya cinye mini ƙuruciyata, tun tana budurwa tana tare da shi. Wa nasarat lahu batni, ciki na ya haifa masa ƴaƴa har na gama haihuwa. Hatta idha kabirat sinni, har sai da shekaruna suka yi yawa, wanqata'a waladi, haihuwata ta katse, zahara minni, kuma sai yanzu mun zahara, ba za ta samu yanzu ya taya shi din dai da ya ci moriyarta, sai a ci gaba a karasa ko. Don haka ta ce Allahumma inni ashku ilayka, ya Allah ni ina kaiwa ƙara zuwa gare ka. Ma'ana bayan da ta yi mujadala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yana nuna mata cewa bai san wani hukunci a kai ba. Ma'ana kenan yadda aka sani hakan hakan ne, ba tabbatar mata yi hakan hakan ba, amma annabi bai gaya mata wani hukunci daban ba, saboda ba a ce masa akwai wani hukunci daban ba, innama dai a ƙwarf ɗinsu abin da suka saba yi kenan. To don haka sai ta koka wannan lamari zuwa ga Ubangiji. Kaga kenan nan wajen yana ɗan nusar da mu cewa lokacin da ka auri mata, kuka zauna da ita, aka samu tsawon lokaci, ta hayyafa maka ‘ya’ya, watakila ta daina haihuwa, watakila an tsufa kai da ita, to kuma wani al’amari zai sa a rabu in ba ya zama labudda ba? Sai a yi haƙuri da juna ko? Sai a yi haƙuri da juna. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya yi inkari ga wani mutum lokacin da ya ji labarin ya saki matarsa, bayan ta riga ta girma, ya ce kai na ji ka, zai ce ai Allah ne bani dama akan na sake ta, sai ya ce eh haka ne, amma lokacin da ka ɗauko ta a gidansu ga yadda take, ga yadda take, ga yadda take, da ƙuruciyarta, cikinta bai taɓa haihuwa ba, kaza da kaza duk ya siffanta masa, ya ce kuma sai yanzu tukunna, in har za ka sake ta to mai dace yadda take da. Sai Umar ibn Khattab ya fidda masa wannan fikihu, ya nuna masa, ya masa wa'azi, sai mutumin ya nadama, sai ya rike matarsa bai sake ta ba. Ba wai na ce kar a yi saki ba, amma a dinga aunawa, akwai wani abin da dole haƙuri ake da juna ko. Aisha saka aka ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, nan in har ba mawadda to rahama sai ta amfani, ka tausaya mata, ka tuna yadda da take, yadda da kuke, kuma sai yanzu an zo ƙarshen lamari, kuma sai ka ce ka sake ta. To don haka Khawla bintu Tha'laba, abinda mijinta ya mata kenan, ya mata zihari, sai ta koka ma Ubangiji, Ubangiji kuwa ya kawo mata ɗauki. Ummul mu'minin ta ce fama barihat, bata gushe ba, hatta nazala Jibrilu bi ha'ula'il ayat, har sai da mala'ika Jibril ya sauko. Duba fa, wannan ba waliya ba ce? Ta koka ma Ubangijinta, Allah ya aiko daga sama mala’ika Jibril da rundunar mala’iku don a kawo mata mafita da ita da sauran wanda suke kama da ita. Ta ce ya Allah ina koka maka, kuma nan an take Allah ya amsa. Mala’ika aka kawo ta kanas da ayoyin Qur’ani. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, haqiqa Allah ya ji maganar wannan da take mai da magana da kai akan lamarin mijinta wa tashtaki ila Allah har take koka ma Allah don haka mal yace wa man zahara min imra'atihi yawman aw shahran aw nahwa zalik wannan ita ce magana ta mutum nau'i na biyun kenan wanda ya zihari ga matarsa wuni guda ko wata guda ko abin da ya kama da haka ba zihari ne na har abada ba faqala yace anti alayya ka zahari ummi shahran masalan yace ai ita a gare shi tamkar bayan gyatumarsa ne tsawon wata guda misali fa huwa muzahirun to shi din mazihiran ne mun gane ko hukuncin ziharin na nan kansa in barwa bi yaminihi fala shi'a alaihi abin da ya bambanta su idan har misali shi wannan ya kubutar da kansa ya warware rantsuwansa sai ya dauke ta a matsayin rantsuwa tunda kaga ya mata taqayidi ne asalin ziharin shine al-mu'abbat saboda akwai cutarwa ciki to amma shi ya masa taqayidi ne da ya masa taqayidi kuma sai bai ci gaba ba nan take sai ya warware wannan rantsuwar tasa ma'ana sai yayi me ya kafara ta rantsuwa to shi wannan fala shi'a alai ba ku wa in asabaha qabla almuddati allati samaha in kuma ya ci gaba satin da ya ambata ko watan da ya ambata kuma kafin wannan muddat ta kare sai ya take ta to yanzu sai a ce kaman mutumin da ya rantsuwa ne kuma hinfi ya same shi idan hinfi ya samu mutum ai shikenan kafara ta yi mai ta wajaba to lazimat ku kafaratu dhihar kafara ta zihar yanzu ta lazimce shi mun gane bambancin mas'ala ko ga hadisin da yake nuna wannan mas'ala an salama ta ibn sakhrin al-bayadi an samu daga salama ibn sakhrin al-bayadi Allah ya kara masa yarda kale yake kuntum ra'an astakthiru minan nisa yazo shi da siganar waya mabambanta nan yace ni mutun ne da nake yawaita buƙatar mata la ara rajulan kana yusibu min zalika ma usibu banga akwai mutumin da yake iya yin abin da nake yi ba wato mutun ne mai a wata waya cewa yace yana da Allah ya sanya masa sha'awa mai ƙarfi kuma yana da wato kuzari na kusatan mata yana da kuzari na kusatan mata har ma abin da ya saka ya zihari na wata guda tsoro yaji da ramadana tazo an farlanta ramadan sai yaji tsoro idan har bai yi makansa wani katanga ba to zai kusaci iyalansa to yana tsoron kada ya je shi kusaci iyalansa ya kasa rabuwa da ita kuma har alfujir ya fita mun fahimta to don haka sai makansa zihari yace kuntum ra'an astakthiru minan nisa la ara rajulan kana yusibu min zalika ma usibu falamma dakhala ramadan da ramadan ya shigo aka ce an ga wata zahartum min imra'ati sai yayi mamatarsa zihari hatta yansalika ramadan yace yayi zihari da lafazin zihari amma sai sanya masa togiya har sai ramadan ya fita sai toge shi a haka shi a matsayin sa yayi makansa mai wiqaya ne yayi makansa takunkumi ne wannan din zai hana shi har ya fada hatsarin da yake tsoro kar kafara ta same shi fa bainama hiya tuhaddithuni dhata layla yace wata rana da daddar muna hira da ita ya daure tunda ya san yayi makansa ziharin to wata rana yace da daddare suna hira in kashafa li min ha shay'un sai wani abu a jikin ta ya dan kwaye min sai sha'awar sa ta tashi fa wasabtu alaiha yace sai na afka mata fa waqa'tuha na tara da ita falamma asbahatu kage yanzu ya warware mai din da yayi ziharin da yayi ko falamma asbahatu da gari ya waye غدوتو على قومي نيسان مكو زوا ga jama'ata dangi fa akhbartuhum khabari na basu labari na gafa abin da ya faru yayi zihari amma kuma gashi ya kasa hakura ya kusaci iyalansa wa qultu lahum yace sai nace musu saluli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuje ku tambaya min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuje ku yi fatawa a madadina ku ga yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da dan uwan mu yayi gashi menene lamarin da suka je sai suka girmama abin suka ga abin yayi girma fa qalu sai suka ce ma kunna naf'al a ba za mu yi ba mu ba za mu je ba idan in ku muka je wajen annabi yunzilu Allahu fina kitaban Allah zai iya saukar da Qur'ani a kayin ba kai kadai ba har mu yan sakwa aw yakuna fina min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaulun ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani batu akan mu ba kai ba har da mu din gaba daya fa yabqa alaina aruhu sai zamanto wannan abun kunyar abun da ka aikata mu ma sai ta zamanto ta wanzu akan mu sai suka ce walakin sawfa nusallimuka bi jariratika mukan zamu barka da kai da ka to barka da kai kai kadai jarira shine aljinayatu aw dhanb laifi zamu barka da kai da laifinka ka je kai kadai kai fatawa waje annabi abin din qur'ani ne zo akan ka kai kadai sauka in annabi ne faɗi wani hukunci mai tsayi kai kadai ya shafa mu ba ruwan mu izhab anta kai ka je da kanka fa kur sha'anaka li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka faɗi lamaranka ga annabi da kanka qala sai yace fa kharajtu hatta ji'tu sai nabi ta hasdi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu al khabara sai an bashi labari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anta bidhak yanzu kai ka aikata haka ai ma'ana anta fa'alta dhalik kai ka aikata haka annabi yana ta'ajibin abun fa qultu sai yace ana bidhak ni na aikata haka ya manzon Allah wa ha ana ya rasulullah sabiru li hukmillahi alayya ga ni kuma ya manzon Allah nazo na hakurta da hukuncin da duk Allah zai fada a kaina qala to sai manzon Allah yace masa fa'atik raqaba je ka ka yantar da wuya qala sai nace qultu wallazi ba'athaka bil haqqi ma asbahtu amliku illa raqabati hadhihi ce ina maka rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ban waye gari ba face wannan wuyan nawa kai na mallaka sai kama wuyan sa a watar wani amma wani wuya ba mallaka ba in ba shi qala sai manzon Allah yace masa fasum shahrayn mutatabi'ain to kaje kai azumin wata biyu a jere qala sai yace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah wa hal dakhala alayya ma dakhala min albala'i illa bisawmi akwai abin da ya jawo mun wannan bala'i in ba a dalilin azumi ba a dalilin azumi ne in ji tsoro kada na je na afkawa matata har asubahi alfijir ya fito na yi zihari kuma na kasa haƙura har na zo ne wannan kuma yanzu a ce wata biyu ai ba a san me zai faru ba qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fatasaddaq aw it'im 60 miskina to kaje kai sadaka ko kuma dai ya ce kaje ka ciyar da miskinai 60 qala sai ya ce qultu sai ya ce wallazi ba'athaka bil haqqi ina maka rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya wa kenan ashe ana rantsuwa da siffa ta ubangiji ko laqad bitna laylatana hadhihi malana asha yace wannan daren namu da muka wayi gari wallahi mun kare shi ne bamu da abin da muke bude baki ba abin da ake bude baki babu abinci kenan na dare qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa fadhhab ila sahibi sadaqati bani zuraikin je ka wajen wanda ya karbo zakka daga gun kabilan banu zuraik ai annabi yana da su'at da yake aika so yace je ka waje kaza ka karbo zakka wannan yace je ka waje kaza ka karbo to sai yace je ka wajen wanda ya karbo zakka a wajen kabilan banu zuraik fa qul lahu kace masa fali yadfa'aha ilayka ya baka wannan zakkar da ya karbo wa at'im 60 miskina, kaje a cikin takaci da mutum 60 miskina 60, wan taf'i bi baqiyatiha, kuma kai da ginanka ku je ku amfana da sauran, sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah kenan, an je da wata matsala ana tsoron ya hukuncin Allah zai kasance, har dangi ma sun zara hannunsu. Yanzu kuma sai gashi ya samu mafita, kuma har da cefa ne an dawo da shi gida. Allah ya kara wa annabi daraja. To me muka fahimta ciki? Bai zama mana dalili akan cewa wanda ya yi zihari na wata guda ko abin da ya kama da haka ba zihari wanda yake mu'abbad ba? Shi idan har misali ya cika iya wannan ba komai a kansa. Mun gane? Musamman dama ya yi ne saboda matoga a kan wani abu. Shi ya saka nan mala ya ce wa shahidu, dalili a cikin wannan hadithi, kuma hadithi ne wanda yake sahihi, Ibn Majah, Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito shi. Yace wa shahidu, abin da yake dalili a cikin wannan hadithi, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lam yunkir alaihi ziharah. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkarin ziharin da yayi na wata guda ba. Wa innama ankara massahu zawjatahu qabla al-ajali. Annabi ya masa inkarin kusatan matarsa da yake kafin ajalin ya cika. Mun fahimta? Kenan da wancan laifi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna masa. To wannan shine abin da suka kokarin fitarwa cikin wannan hukunci, wallahi ta'ala a'lam. To shi zihar idan an yi shi, menene hukuncin sa dai? Dama mun ambata a baya, wadhiharu haramun, shi zihari yin sa haramun ne. Nan ba an ce an halatta wa mutum yi bane, ana nuna cewa in yayi irin wannan kuma ya cika sati daya saboda wani dalili ya cika, ya aikata haramun. Mun fahimta? Saboda shi ziharin haramun ne, yana da laifin sa kuma dalilin yi da yayi, amma hukunci da zai hau kansa shi bai hau kansa. Allahumma illa sai in ya kusaci matar kafin wannan muddar ta kare, to nan ne kuma hukunci ya hau kansa, sai yayi waɗannan ababen da aka jera. Amma yinsa haramun ne, wanda ya haramun kuma yana da mai, yana da laifi, sai ya tuba. Wa ziharu haramun, shi zihari haramun ne, li'anna Allah wasafahu bi annahu munkarun min al-qawli wa zur, domin Allah ta'ala ya siffanta shi akan abin kiyama ne, magana ce a bar kiyama. Yaushe mutum zai kamanta abin da ta halatta yana kusatarta ya kamanta ta kuma da gyatumarsa, ya ce matsayinta a wajensa kamar matsayin gyatumarsa? Ai abin yayi muni ko? Ai abin ne, baki rijiya anje ba haushe, ya ce ba wajen wasan yara ba ne ko? Gyatuma ta wuce haka. To shi yasa Allah ta'ala ya ambace shi a matsayin haka, munkaran milal qawli wa zura, kuma kiran ƙarya ne. Kaga rubi akan rubi, yayi abin kyama kuma sannan ya yanki ƙarya ya faɗa. Wa ankara alal muzahir, domin ai can kuma sai Allah ya ce in ummahatuhum illa allati waladnahum, uwayensu basu zamba face wanda suka haife su, ya shi zaka ce wata kuma a matsayin gyatuma take? Kaga sun yi ƙarya, sun faɗa abin da kuma shari'a ba ta so, abin kyama. Wa ankara alal muzahir, kuma Allah ta'ala ya yi inkari ga waɗanda suka yi zihari, ya ce alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim, waɗannan da suka yi zihari ga matansu daga cikinku, to su sani fa ba uwayen nasu ba ne, su waɗannan matan nasu ba uwayensu ba ne. In ummahatuhum, uwayensu ɗai ba su zamba illa allati waladnahum, face waɗannan da suka haife su. Wa innahum, kuma lalle su ga faɗin abin da suka yi, la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura, lalle suna faɗan abin da yake abin kyama, magana wacce take abin kyama. Wa zuran, kuma kire ƙarya. Wa inna Allah la afuwun ghafur, amma wanda ya dawo ya daina ya tuba, ko musamman idan yayi kafarar da aka tura masa, Allah madaukaki mai yafiya ne kuma Allah madaukaki mai gafara ne. Allah ya samu dace. Ko lokaci da yaba nan zamu tsaya. Tun da an zo kan gaba. Wa alaikum salam. Dan ban takaddama. Alamar ta fadi.